رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله دا يسادة مؤونا yammaci na goma ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 435 wadda ta yi daidai da 7 ga watan 7 na shekara ta 2014 ta miladiya zamu tashi yau a cikin tafsirin na suratu tauba aya ta 43 in Allah ya so tambayoyin da aka daga cikin tambayoyin da aka rubuto zamu karanta wadanda Allah ya ba mu iko na farko tabbaya ta farko mecece alamar tsayuwar Arafa da idin babbar sallah musamman dangane da layya ga waɗanda ba su je aikin haji ba domin akan samu muwafaka da haduwar ranakun shin layya ana lissafa ta ne da kwanan wata ne ko kuwa da tsayuwar Arafa layya ana tabbatar da ita ne da sanarwar wato shugaban musulmi cewa ranar layya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-fitru yawma yufiru an-nas sallah wato ranar sauke azumi shine wato ranar karamar sallah ranar da mutane suke azumi wa ma'lum bi darura ba ana nufin rana daya ce da duk duniyar musulmi za su sauke azumi ba saboda ba zai yiwu ba domin yayin da idan aka ce tsakiyar duniya za a bi kaga wadansu sutun ranar ta wuce dole sai sha sai kashe gari za su in aka ce can karshen duniya za a bi waɗanda suke yamma da su su suna jira ne tukuna sai kashe gari za su saboda haka ba zai yi ba dan haka abun yana kewayewa ne da kowane kuduri a bisa wato daidai gwargwadon yanda sabanin hudowar rana da faduwar ta da hudowar wata da faduwar wata da kullowar jinjirin wata yake bayyana wanda yake wannan shine sahihin magana a wajen malamai na wato amfani da al-matalir dan haka abinda shugaban musulmi ya tabbatar na wannan nahiyar na nahiyar da mutane suke to shine ranar da za a bi dan haka ranar da shugabanni suka tabbatar cewa yau ranar sallah ne koda ya saba da ranar Arafa shine ranar layya a wajen su koda ranar da ake yin Arafa ne abinda suka tabbatar kan cewa shine ganin wata shine ranar shine wato lokacin Arafa ai shine lokacin babbar sallah shine babbar sallah kuma wannan duk yana daga cikin shahara'idin layin kusan wannan sabanin ba zai tasiri akan hukuncin Allah na komai ba domin Allah madaukakin sarki ya allaka a bisa fadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya wato tsayar da waɗannan ayati din ne da ganin wata shi kuma ganin wata abinda yake tabbatar da shi shugabancin musulunci yake tabbatar da shi tunda an rataye wannan waɗannan hukunce-hukunce an rataya su da shugabanni kamar yadda yake ijma'in malamai malaman ahlus sunna suna cewar wajen tsayar da jihadi da tsayar da idi na karamar sallah da na babbar sallah da tsayar da ranakun da za a tashi azumi da tsayar da juma'a da tsayar da haji muna bin shugabannin musulmi ko managarta ne ko ba managarta ba inda aka ce wannan shugaba ne na musulmi ko ba nagartacce bane to rashin nagartarsa tana kansa mu kuma da'ar Allah ita ce a kanmu a kansa idan sun yi daidai akan abin da suka yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtahu falakum wa alayhi idan sun yi daidai suna da ladan daidai kuma kuna da ladan biyayya gare su in sun yi kuskure kuna da ladan daidai su kuma suna da kuna da ladan biyayya a gare su su kuma suna da laifin kuskuren da su ne ba su yi tsantseni ba su biyar da Allah ya ce su tabbatar da waɗannan lokuta ba saboda haka ba za ka ce za ka yi la'akari da ranar Arafa ba ne bayan a garinku kuma ba ranar ne ba lokacin ne aka ce za a yi sallah ba za ka yi la'akari da abin da shugabannin musulmi suka sanar da kai a garinku wani malami a rediyo ya ba mu fatawar cewa wanda bai kwana da niyya ba ranar azumin farko to ya ci gaba ba cin abinci amma kada ya bayyana mun yi aiki da fatawar menene hukuncinmu eh da yake ku ci gaba ma'ana wato ku kama bakinku saboda alfarmar wannan rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗanda suka wayi gari ranar ashura sun ci abinci ce su kama bakinsu to amma dangane da ramuwa to abinda muka rinjayar a cikin magana shine maganar mafiya yawan malamai cewa za a rama wannan rana saboda zahirin alqur'ani da yake nuna cewar azumi ana yin sa ne daga gudowa alfijr alfajr as-sadiq zuwa ga faduwar rana saboda haka wanda bai cika wannan ba ya kame domin bin umarnin Allah na ganin alfarma wannan rana amma bai samu azumi yanda Allah yace shine ake azumi ba dan haka zai rama wannan itibari da wannan hujjar yafi karfi bisa itibari bisa lura da wato rashin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda suke azumin ashura kan sirama rashin riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sirama ba rashin cewar sa ba ku lura akwai bambanci rashin riwayar cewar yace sirama duk da yake akwai wadanda daga cikin malamai da suke cewa idan mutum ya kama baki ba sai ya rama ba wannan azumi ya inganta kamar yadda muka ambata anan cewa ita ce fatuwar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma wadansu malamai suke fatuwa akan ta amma wannan fatuwar ba ta da rinjaye kuma mun bayyana rashin rinjayen ta as-sahih shine mutum ya kama baki sannan ya rama wannan rana wallahu ta'ala a'lam dan Allah menene hukuncin rance da mutum yake ranta na waya kamar ya ranci naira 100 amma kuma sai su bashi naira 90 amma in ya tashi biya naira 100 za su dauka to wannan al-zahir babu komai a cikin wannan domin ba kudi ya bayar aka bashi kudi ba idan naira 100 ya bayar shine dole za a bashi naira 100 ciniki ne ake masa ciniki ne aka yi masa bitta akhir domin wannan airtime din haja ce ta ciniki kamar ka je sayan a tamfani da kudinka a ce kawo 2000 amma in ka ce sai karshen wata ko sai gobe za ka kawo sai ce to 2100 saboda bashi na baka babu laifi akan wannan domin a maimakon ajali dan ka kara babu laifi saboda haka airtime ba kudi bane haja ce da suke sayarwa dan haka dan sun sayar maka bashi sun sayar maka naira 100 amma su baka ta naira 90 wato kamar sun ci riban naira 10 akan ka kenan babu laifi akan wannan domin ba canji suka yi ba canji shine dole ya zamanto mithlan bi mithlin yadan bi yad amma wannan ciniki ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba in kana so ka dauka da wannan sharadin in baka so ka dauka da wannan sharadin ba sarf bane saboda ka babu riba a cikin wannan dan haka ya halatta wallahu ta'ala a'lam kasancewar wannan watan wata ne da ya kunshi lizimtar sallolin nafila na dare wanda maza sun fi shagaltuwa da hakan akan mata to su ma mata da wanne yafi dacewa su yi fitowa zuwa masallaci domin su ma a yi da su ko kuma su bi limamai daga gida ko kuma su yi tasu daban ko kuma su ma akwai ibadar da ta dace su ma su shagaltu da ita a ibadar tsayuwar dare duk maza da mata duk ɗaya ne a gare su wajen falalarta da kuma muhimmancin shagaltuwa da ita a cikin watan Ramadan domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man qama ramadan wanda duk ya tsayar yayi tsayuwar watan Ramadan man din nan harf mausul ya hada namiji da mace kamar yadda malaman usul suka bayyana ya hada da namiji da mace saboda haka ko namiji ko mace an kwadaitar da shi kan yayi wannan ibada kuma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayuwar dare a cikin watan Ramadan a cikin masallacin sa salawatullahi wa salamuhu alaihi maza da mata na sahabbai duk sun bi shi saboda haka abin da ya dace a mace ita ma ta zo ta yi sallar tarawi a masallaci shine akwai lada a ciki sai dai idan tana da uzuri na kancewar babu za ta tozarta amanar gidanta to wannan amanar gidanta shine aula amanar gidanta ya hada tsare gidan da tsare yara da kula da su da tsare dukiyar mijinta da tsare mutuncinsa da sauran ayyuka waɗanda suke na gida to wannan ta zauna a gida ta yi sallar ta yafi mata alkhairi domin ta hada tsakanin maslaha guda biyu maslahar yin sallar da kuma maslahar kula da haƙƙin da Allah ya dora mata wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kula ce da gidan mijinta kuma za a tambaye ta za a yi mata hisabi akan wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya dora mata amma idan za ta iya kula da gidanta ko kuma za ta iya wanda zai kula za ta samu wanda zai kula mata da gidan bayan bata nan ko ta kinsa gidanta sannan ta zo ta samu sallar a cikin jama'a to wannan shine yafi domin yin sallah a cikin jama'a tafi mutun yayi sallah shi kadai a gida sallar tarawi a cikin jama'a tafi mutun yayi sallah a gida shi kadai ta fuskar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda yayi sallah tare da liman har aka gama sallar da shi kutibat lahu qiyamul layla za a rubuta masa tsayuwar dare shi kadai za a rubuta masa tsayuwar dare shi kadai da wannan ladan dan hararar wannan ladan to ta wannan fuskar ta zo masallaci shine abinda aka fi so a gare ta amma idan bata zo masallaci ba to take kokari ta yi a gida amma babu wata ibada wanda aka ce ita ce tafi ita ce a maimakon sallar dare a cikin azumi musamman da daddare qiyamu ramadan ita ce ibadar da aka fifita a yi sawa'un ga wanda ya sami ikon zuwa masallaci ko ga wanda bai sami ikon zuwa masallaci ba sannan tambaya ta karshe yace ina neman ƙarin bayani akan wani hadith da na riski karshen sa a gidan radio cewa wani sahabi ya zo ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallar isha'i alhali shi kuma zai yi sallar magariba sai ya bi su bayan an yi sallama sai zai tashi ya kawo raka'a daya ta zama raka'a biyar biyu nafila uku kuma sallar sa ta magariba malamin dan Allah yaya wannan hadisin yake a wannan ban san shi a matsayin hadisi ba kila ka ji bayanin malami ne kace hadisi ne amma babu hadisi da yazo da irin wannan siga kan cewa wani yazo a ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar isha ya bi shi a sallar isha sai ya ce ya tashi ya tsara raka'a daya ukun karshe suka zamanto isha biyun fa ay magariba biyun farko suka zamanto nafila babu hadisi da yace haka la'alla bayani kaji malamin yake yayi bayani watakila ko ijtihadin malamin ne wanda yake shi ma kuma wannan in ijtihadi ne yayi kuskure ne domin ba zai yiwu ba sallar raka'a biyar ta koma raka'a biyu a raba ta a tsakiya a ce farko ta tafi a nafila uku sun tafi a farilla da wata niyya innamal a'malu binniyat sai da niyya saboda haka idan ka ji daidai kan cewa a haka ne to ya kamata dai ka koma ka ji sosai ka nemi gidan rediyon su gaya maka wani ka je su baka darasin ka ji sosai domin kayi ta'akkudi saboda haka ba hadisi bane kuma in ma fatwa ce ka ji ta malamin lalle baka ji ta daidai ba saboda haka ka samu ka ji sannan ka sake neman bayani insha Allah. Yanda mutum zai yi da azumin arfa ran da aka sanar don yawanci ana sanar da tsayuwar Dhulhijja a gari idan aka sanar cewa yau ne Dhulhijja ya kama to ran tara ga wata shine ranar da za ka yi azumin arfa ranar goma ga wata kuma shine ranar sallah ranar da aka sanar cewa shine ranar arfa ranar tara ga watan Dhulhijja a garinku shi za ka bi ka yi tsayuwar arfa wannan matsala ce wadda take akwai babu sakankancewa 100% mutane suna tsayuwar arfa kai kuma kana nan wajen kana yin sallah ko kuma kai kuma sai gobe ne za ka yi azumin ranar arfa amma abinda za ka lura shine wato hukuncin ba zai taɓa zamantowa ya zamanto hukunci bai ɗaya a bayan ƙasa ba saboda bambancin fitowar rana da faɗuwarta yanzu alal misali waɗanda suke su ranar arafa a wajensu waɗanda suke yayin da aka yi arafa a wajensu su mutanen da suke gabas da su ba su sani ba kashe gari shine zai zamanto arafa a wajensu domin har sun riga sun yi nisan kare kamar mutanen da suke Australia a can gabacin duniya waɗansu malamai suna ganin wajen arafa musamman saboda hanyoyin sadarwa za a iya cewar sauran musulmi su yi taklidi da ranar tsayuwar Arafar da shugaban musulmi na kasar Saudiya ya sa domin ran shine yake tsayar da ran da za a yi tsayuwar Arafa, saboda haka ai taklidi da su anan. Da ma fatuwar malaman kasar, malaman Saudiya mafiya yawansu, na san da ita ce fatuwar Sheikh Al-Uthaymeen da Sheikh Abdullah bin Baz, abu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, Allah ya ji ɗansu baki ɗaya, shine kan cewa ba za su baya lizimtar mutanen wata kasa su yi taklidin Saudiya wajen ganin watansu. Abinda ganinsu ya nuna musu shi za su yi aiki da shi, kuma shine hukuncin Allah dangane da su. Sai dai saboda hanya yanayin sadarwa, su wani lokaci musamman shugabannin kasashen musulmi da shugabannin jam'iyyoyin musulmi inda babu shugabanci na musulunci na sarakuna, kamar irin inda suke, kamar irin kasar Ingila da kasar Amerika da kungiyoyin musulmi su ne suke yi yawanci a wajen babbar sallah, suna taklidin Saudiya saboda sauƙin hanyoyin sadarwa. Cewa ranar da suke tsayuwar Arafa, to ranar ne zai zamanto ranar 9 ga wata, saboda ranar ne ake tsayuwar Arafa. To wannan duba ga maslaha ne saboda sauƙin hanyoyin sadarwa. Amma mun san cewa wannan baya lizimtar su, saboda a da a lokacin sahabbai ba a samun masu, ba a tura saƙo ya zuwa ga sassa a inda Amirul Mu'minin yake, in an ga wata a ce kowa yayi, ana kyale kowanne mutane nahiyar su tabbatar. Lokacin Muawiya yana Sham, yayin da aka ga wata, sun ga wata ranar Juma'a, mutanen Madina basu ga wata ba sai ranar Asabar, da Kuraibi ya zo ya gaya ma ya sami su mutanen Madina suna azumi rana ɗaya bayan azumin Muawiya, sai Kuraibi ya ce me yasa ya kai ba za ku takaita da ganin Muawiya ba, ku yi sallah kamar yadda ganin Muawiya ya kasance. Ya ce a'a, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu, ma'ana sumu li ru'yatihi, sai wato kowace nahiya su duba ru'ya ɗinsu. Wanda da wannan malamai da dama suka yi riko da shi, kuma kamar yadda rage muku wa'annan malamai da shi suke fatawa cewa kowanne mutane na gari su la'akari da dubansu. Idan waliyul amr ya gina daga cikin maslaha kan a yi la'akari wajen musamman wajen sallah, wajen Arafa da duban kasar Saudiya, to babu laifi abinda ya sanya al'umma a kai. Dama shi waliyul amr, shugaban musulmi, aikinsa yana duba maslaha ne. Tasarrufur ra'i manutun bil maslaha, idan ya ga wannan bisa maslaha ne sai a bi shi. Maslahar binsa ai azumin a wannan rana ta fi maslahar ko da mutum shi ne ya ga watan shi kadai, kamar yadda ba zai ga wata ba ya je tsayuwar Arafa shi kadai, sai randa aka tabbata shi ne ranar tsayuwar Arafa, haka zalika ko da ya ga wata, amma abinda sanarwar shugaba ta saba shugaba ya kamata ya bi ba ganinsa ba, kamar yadda yake a ɗaya daga cikin kauli mafi rinjaye a cikin kauli biyu na malamai. Wallahu ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم
Allah jalla wa ala yace afa Allahu anka, Allah yayi afwa a gare ka ya Rasulullah. Lima azinta lahum, me yasa kai izini a gare su? Hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu, har waɗanda suka yi gaskiya su bayyana a gare ka. Wa ta'lam al-kadhibin, kuma ka san su wane ne makaryata. Wannan ayar tana daga cikin abubuwan da malamai suke kawo misali da shi na girman matsayin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi a wajen Allah jalla wa ala, yanda Allah madaukakin sarki yayi zance da shi ta fuska tare da nuna girmansa da nuna matsayinsa da nuna isa matuƙa wajen tausasawa a gare shi da nuna girmamawa a gare shi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Domin Allah madaukakin sarki bai zarge shi ba sai da yace masa Allah ya yafe maka, idan ma wani abun aikwabi ne to Allah ya yafe maka. Wannan kamar yanda zaka bude magana ne wajen wanda kake girmamawa, kafin kai magana sai kayi masa addu'a, kamar waɗanda suke magana da masu mulki, kafin su yi magana sai Allah ya baka nasara, Allah ya taimake ka. To kaga shi mai mulki yayin da za a gaya masa wannan aka ce masa wannan, to duk abin da za a faɗa shikenan karɓaɓɓe ne. To shine Allah da kansa jalla wa ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan uslubi na girmamawa da mulaqafa da tausasawa a gare shi. Yace lima adinta lahum, ya kai musu izini. Yayin da suka zo suna tambaya, yayin da wannan aya ta bayyana irin abin da ya faru yayin fita yakin Tabuk, yakin Usra, yakin wahala, munafikai sun zo suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini, suka kawo uzurce saboda lokaci ne wanda yake wa fita tana da wahala, kuma tafiyar da nisa, kuma amfanin babu tabbas, kuma hadarin yana da girma, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci babbar daular Rum. Daular Rum babbar daula, imperatoriya wadda take kasashe masu yawa suna karkashinta. Saboda haka suka je suna neman yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu izini su zauna, saboda suna da uzuri, bayan uzurin na ƙarya ne, kamar yanda Allah ta'ala ya bayyana a cikin ayat da ta gabata a cikin karatunmu na jiya. سيحلفون بالله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم سنا رنسو كاريا سنا فدان عذرنسو تو ودانسو تين كافن ا تفسكا زو سكا نيمي عذري سكا نيمي اذني ا قالي سو زونا دا فدان عذرن كاريا دغ تشينسو اخي عبد الله بن ابي بن سلول دا الجد بن قيس دا سورنسو وجن متين ودان دا سكا زونا انجي وندا سكا نيمي اذنين وجن 30 ينكاي da kuma waɗanda ba basu nemi izini ba kawai suka zauna suka ki fita saboda munafinci wajen mutum 80 da wani abu. Amma sahabbai kusan gaba ɗayan su sun fita, domin kamar yanda yazo a hadisin Ka'ab, la yuhsihim diwa kitab, diwani rubuta wato register ba za ta iya kiyaye sunan su ba saboda yawan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutane da yawa, to waɗannan da suka zo suka nemi izini sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kale su. Maslahar da sallallahu alaihi wasallam ya duba shine yayin da suka zo suka kawo uzuri cewa a kyale su, idan da ya ce su tafi to ba za su amfana wa mutane da komai ba, tunda ba da san ransa za su fita ba. Wanda ya fita ba da san ransa ba, to duk irin barnar da ya janyo kaga an kyale shi, an ba shi dama ya samu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna. To shine sai Allah madaukakin sarki a wannan ayar yake ce masa da baka ba su izinin ba, har waɗanda yake suke makaryata su bayyana a gare ka, har masu gaskiya su bayyana a gare ka, kuma ka san makaryata. Wato ga wata maslaha wanda yanzu Allah yake sanar da kai ita, wanda idan da baka ba su izinin ba, da wannan maslahar za ta tabbata. Shine kowa da kowa ya gane mai imani na gaskiya, wato mai faɗan gaskiya a cikin uzurinsa, da kuma wanda yake rantsuwar ƙarya, da kuma wanda yake makaryaci, wanda yake wannan maslaha ce. To amma Allah madaukakin sarki bai fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwabansa ba, yace lima adinta lahum, me yasa kai musu izini? Sai ya zamanto kamar zargi ne ake masa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Sai aka fara da afallahu anka, Allah ya yafe maka, Allah ya yi maka afwa, ya kyale maka duk abin da kai, ya kyale maka abin da kai, amma da baka ba su izinin ba, kai sabanin wannan, to akwai wata maslaha a cikin wannan. Saboda haka wannan yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi akan abinda Allah ta'ala ya bashi zabi, domin ba wani abu da yazo na hani a gare shi kan kada ya ba su izini har sai ya san mai gaskiya daga mai ƙarya, balla tana a ce ya saba umarnin Allah ba, domin babu wani aya da tazo ta bayyana kada yayi haka. Bal abinda yazo ma a cikin suratul Nur cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mukhayyar, yana da zabi. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إذن سكنيميك أز إذن سكنيمي إذننك دومن تفيا يزوا جوني ونشأ نوسو fa'adhal liman shi'ta minhum, ka bayar da izini ga wanda ka so daga cikin su, ka nema mu kuma ka nema musu gafara Allah. Saboda haka Allah ya bashi zabi, wanda ya so sai ya bashi izini. To amma anan saboda in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi, saboda kamalar shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah baya barin sa akan ijtihadin da yayi idan akwai wata maslaha wanda take a sabanin wannan, sai ya tashe shi daga wannan ya zuwa ga abin da yafi maslaha. To sai Allah ya bayyana masa abin da yafi maslaha akan wannan, domin a tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yattabi'u illa, wato kamar yadda Allah ta'ala ya ce masa ya faɗa, in attabi'u illa ma yuha ilayya, bana bin wani abu face abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi, amma baya ba'a ikrarin sa sai abin da yake shine yafi daidai da hukuncin Allah jalla wa ala. To saboda haka akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan ayar. Na farko, girmamawar Allah ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi, wanda mu ya wajaba mu koyi da Allah, mu koyi da Alkur'ani wajen zanta idan zamu magana a janibin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Idan Allah a kamalar kudrarsa da cewar komai halittarsa ne, da kuma kamalar mulkin sa da bautarsa cewa shine kowa wani abu wanda yake kowa yake bauta masa, amma Allah jalla wa ala ya bayyana irin wannan ladabtawa da girmamawa ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. To mu kuwa da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai girman haƙƙi akan mu bayan haƙƙin Allah, mu yafi kowa cancanta mu yi wato mu isa matuƙa wajen nuna girmamawa a gare shi, yayin da muke zanta, yayin da muke wato a magana a kansa ko muke zance a kansa. Sannan abu na biyu da ayar ta nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hukunci, amma Allah madaukakin sarki ya bayyana abin da yafi maslaha a wannan hukuncin, ya dauke shi daga wannan ya zuwa ga abin da yafi maslaha, domin kamalar shari'ar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai, da kuma bayyana kan cewar shi Annabi salawatullahi wa salamuhu alai mai biyayya ne ga abin da Allah madaukakin sarki ya wahayi a gare shi ya nuna masa. Sannan Allah ta'ala ya ce, la yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, waɗanda suke imani da Allah da ranar lahira ba sa neman izininka ya Rasulullah kan rashin fita jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu. Nan ana kaddara la ai Allah yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, ba sa neman izininka kan kada su fita jihadi. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah shine mai sani da masu tsoron Allah, wato su saboda imaninsu da imaninsu na gaskiya da Allah da ranar lahira, ba zai yiwu a ce su nemi izini kada su fita jihadi ba, a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi su kuma sun zauna basu fita sun taimaka masa ba, wannan bai dace da sifar imani ba, wannan bai dace da sifar imani ba. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a ƙarshen ayar, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi, baya kasancewa ga mutanen Madina da waɗanda suke kewaye da su daga wato Larabawan ƙauye su zauna su ki fita jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala su fifi su kwadayi da kiyaye rayuwarsu maimakon su taimaki su fita jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato su so kansu su tsaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zai yiwu ba, saboda gaskiyar imani tana sanya su sadaukar da kai. Wannan shine hakikanin imani. Idan imani ya shiga cikin zuci, sai ya zamanto Allah da manzansa sun fi soyuwa ga mutum fiye da sauransu, fiye da waninsu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaqa ta'amal iman, yace ya dandana wato zaqin imani, ya fadi mutane guda uku, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, Allah da manzansa su fi soyuwa a gare shi daga waninsu. Saboda haka, saboda gaskiyar san Allah da manzansa, saboda wannan dadin imanin, ba zai yiwu ba ya zamanto baka san jihadi. Saboda haka wato san fita jihadi, san taimakon addinin Allah, yana daga cikin mizani da ake gane gaskiyar imanin mutum da kuma raunin imaninsa. Sannan Allah ya ce Allah shine mai sani da masu tsoron Allah, wallahu alimun bil muttaqin, wannan akwai qasr a ciki, Allah shine ba waninsa ba masani da masu tsoron Allah, ba wanda ya san masu tsoron Allah sai Allah, ba wanda ya san masu tsoron Allah sai Allah. To daga ciki shine waɗannan masu wannan sifar Allah ya bayyana su. amma a daidai kun mutane wane ne yake da takwa wannan Allah ne ya sani domin akwai take a cikin zuci sannan Allah ya ce innama yasta'dinuka alladina yu'minuna billahi wal innama yasta'dinuka alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda kawai suke neman izininka kan kada su fita jihadi sune wadanda suke ba sa imani da Allah da ranar lahira wartabat qulubuhum kuma zukatan su suke kokonto fahum fi raibihim yataraddadun dan haka su suna kai komo a cikin shakkar su Allah ya ce wadanda suke ba su imani na gaskiya ba sune kade suke neman izini kan akali sune ba sa san fita jihadi wato wadanda suka zo suka nemi a ba su izini kar su fita jihadi bayan ba su da uzuri masu uzuri wannan Allah ya musu hanzari kamar makafi kamar marasa lafiya kamar guragu kamar mata kamar yara su wadannan masu uzuri ne ko ba su nemi izini ba ba sai sun fita ba amma ba su da uzuri su zo su nemi ai musu izini su zauna to babu me yin haka sai wadanda suke ba masu gaskiyar imani da Allah da ranar lahira ba kuma zukatan su suna shakka akan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun da ake fada cewa akwai lada in an mutu fi sabilillahi to wa ma ya tabbatar ma kan cewa akwai lahira ne wa ma ya tabbatar cewa akwai aljanna shine suna wannan shakkar wannan ayar ita take nuna cewa hakikatan munafikai ba musulmi bane dan suna shakka akan duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa akwai lada akwai aljanna akwai hurul in da sauransu suna gani kawai duk abu ne wanda ake gaya mutane dan a yaudare su a ja su je su kashe dukiyarsu su je a kashe su ba gaira ba dalili su suna ganin su masu tunani ne masu hankali masu sanin maslaha masu amfani da basira ba sa barin wato imani kawai ya ɗebe su to Allah ta'ala ya ce fahum fi raibihim yataraddadun suna kai komo a cikin shakkarsu saboda haka wannan kai komo da suke yi shine ya hana su fita har suka zo suka nemi izini na'am
law aradu al-khuruj la'addu lahu 'iddatan walakin kalima Allahu bi'afahum fasabbatahum wa qila ba'du ma'a al-qa'idin law kharaju fikum ma zadu
Allah ya ce walau aradul khuruja ai da sun so fita da sun yi niyyar fita da sun nufi fita jihadi la a'addu lahu udda da sun yi ma wannan jihadin da sun yi masa tanadi al udda shine kayan shirin wato kayan guzuri mutun ya shirya dokin da zai hau da makami da abincin da zai ci da abincin da dokinsa zai ci wannan shirin da daga gaske suke suna nufin fita da sun yi tanadi walakin kariha Allahum bi'akahum amma Allah ne yake fitar su fasabbatahum sai ya nauyayar da su basi wani tanadi ba wa qila qa'udu ma'al qa'idin aka ce musu ku zauna tare da waɗanda suke zaunannu wato masu uzuri wanda suke nakasassu wanda suke ba mazaje mayaka ba wanda ba za su iya yaki ba ku zauna tare da mata da yara da makafi da guragu wannan qila din nan da aka yi wato kauli ne na kudura kauli ne na kunfa yakun wato Allah ya san rashin gaskiyar su sai Allah bai ba su taufikin shari'a ba kun san shari'a biyu ce akwai shari'a ta bayani akwai shari'a ta taufiki shari'a ta bayani shine a bayyana maka gaskiya wannan ga kowa an yi sai kuma shari'a ta taufiki a baka ikon ka bi shari'a bayan ka gane ta to Allah bai ba su ikon ba saboda abinda Allah ya sani a cikin zuciyarsu na rashin gaskiya ai wato alama ta rashin gaskiyarsu yayin da suka zo suka ce ya rasulullah kai mana uzuri ka ba mu izini mu zauna muna da uzuri makaryata ne Allah ya san makaryata ne dalilin ƙaryarsu alamar ƙaryarsu kuwa shine da sun yi nufin fitar da gaske suke da sun yi tanadi a ce sun yi tanadi sai wani uzuri ya zo ya gitsa suka zo suka nemi isti'izani suka nemi a ba su izini to wannan alamar gaskiya ce to amma alamar cewa makaryata ne ba su yi wani tanadi ba basu shirin fita jihadi ba sannan suka zo suka ce ai musu uzuri. To Allah ta'ala yace Allah ya ki fitar su saboda abin da ya sani ya ki su fita, wato ta kaddara, ya kaddara musu cewa ba zai ba su taufikin su fita ba saboda shar, saboda abin da ya sani na mugun nufi dake cikin zuciyarsu da rashin imani, sai Allah ya sa suka yi nauyi suka ji ba za su iya fita ba. Aka ce musu su zauna ta, suka ji ba abin da suke so irin su zauna tare da alqa'idin, wato mazauna gida waɗanda yake su sai dai a kare su ba su ba da kariya ba, su ne alqa'idun, sai dai a kare su ba su su tashi su ba da kariya ba ko su kare kansu. Law kharaju fikum, Allah ya ce da sun fita a cikin ku, ma zadukum illa qabala, ba za su kare ku da komai ba, illa qabala face barna, face barna wato alqabal shine alfasad, abinda duk zai kawo wato rashin karfinku da fitina tsakaninku da rigingimu tsakaninku da abinda za su kara muku kenan. Wala awdau khilalakum, kuma da sun yi gaggawa da jefa wato fitina da jefa annami manci da sabani a tsakaninku. Al-ibaa wato awdaa yana abinda ake nufi da shi shine al-isra'u fi sayril ibil, sauri na gaggawa a cikin tafiyar ragumi, wato kamar yanda mutum yake tafiya da gaggawa in yana so ya riski wani abu yayin da yake tafiya akan raƙuminsa ko yana so ya cimma wani wata manufa, to haka da za su yi gaggawa wajen wato yaɗa barna a tsakaninku da annabi manci domin su ɓata tsakani, domin babu abinda yake cutar soja irin wato a so masamun saɓani tsakaninsu, fitina ta barke tsakanin soja. To wannan shine ɗaya daga cikin dalilin da yake karya ƙarfin soja. To Allah ya ce da sun fita da abin da za su yi kenan. Yabghunakumul fitna, suna neman fitina, suna neman ku da fitina. Wato fitina a nan wajen shine abin da zai kawo ɓatawar tsakani, abin da zai kawo saɓanin kalma, abin da zai, domin wannan jayayyar da za ta faru ita ce take tafi da ƙarfin soja. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, kada ku yi jayayya tsakaninku sai ku karaya ƙarfinku ya tafi. To abin da sun fita da ku abinda za su yi muku kenan. Wa fikum sama'una lahum, kuma a cikinku akwai masu gaggawar sauraro a gare su, domin su yawanci wanda suka zo suna neman wannan uzurin manya-manyan munafikan ne, irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, irin su Jidd bin Qais. Jidd bin Qais shine shugaban Bani Salima, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaba daga cikin shugabannin Khazraj. Da a ce akwai masu bin su, domin akwai waɗanda suke ƙanana, yara, talakawa, mabiya a cikin waɗannan manya-manyan ƙabilu, domin a matsayin su ne shugabannin gidajen. To saboda haka in sun yi maganar daga cikin musulmi akwai waɗanda suke saboda raunin ra'ayi za su bi maganar da waɗannan manya suke gaya musu, saboda sabo, domin sun tashi akan biyayya gare su, suna ganin su manya, saboda haka akwai daga ciki wanda za su bi su. Saboda haka hikima shine kada su kasance suna nan, don haka sai Allah shi da kansa da kudurarsa, domin ɗaya daga cikin abin da ya danya taimaka ma musulmi sai ya sanya waɗannan waɗanda za su zo su kawo musu rauni da kudura, da wato umarni na kudura, ya hana su fita, domin da sun fita barnar da za su yi tafi gyaran da za su yi. Shine fatabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. To Allah ya ce wallahu alimun bil zalimin, Allah shine mafi sani, Allah shine masani da suwane ne azzalimai, wato waɗannan azzalimai ne, domin abinda suke yi a zalunci su a nan wajen shine kafirci, domin kafirci yana daga cikin zalunci. To Allah shine mafi sani da su. A cikin wannan ayar akwai nuna, akwai bayyana ilimin Allah jalla wa ala, cewa Allah iliminsa ya kewaye da abinda ya afku da abinda bai afku ba, da abinda bai afkun ba ma, da zai afkun yaya zai afku, kaga wannan bai yiwu ba ko, amma Allah ya san da yayiwun ga yadda zai zamanto. To ilimin Allah kenan, wannan sai Allah, ba wanda yake da wannan ilimin sai Allah, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau ruddu la'adu liman huwa anhu, da an dawo da su ranar lahira kafirai za su ce ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, ina ma dai a mayar da mu mu koma duniya kada mu karyata ayoyin Ubangijinmu. Allah ya ce walau ruddu la'adu liman huwa anhu, da an maida su lahirar za su koma zuwa ga abin da aka hana su na yin kafirci. kaga ba za a mai da su lahira ba, amma da an dawo da su dan Allah yana cewa da za a kaddara dawo da su bai afku ba, wato mustahil ne domin bai afku ba, amma da ya afku din Allah ya san yanda zai kasance. Wannan yana daga cikin jinsin wannan wanda yake nuna girman ilimin mutum kan mutum ya rusuna ma Allah jalla wa ala akan sanin sa. Kuma a cikin wannan ayar akwai nuna mana muhimmancin wato rashin afkuwar barna tsakanin sahun musulmi. Duk abin da zai afkar da barna a cikin sahun musulmi ba a san sa, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wato ya kirawo hasada cewa mai aske imani ce, saboda tana afkar da barna tsakanin musulmi. Sannan annamimanci, Allah madaukakin sarki ya ce wa idi yayi narkon kona zuciya da shi saboda abin da take yi na kawo barna a cikin sahun musulmi, da kuma nuna kan cewar sabani tsakanin musulmi yana tafi da karfin su, musamman yayin da suka fita aikin Allah, musamman a cikin aikin ma aikin Allah yayin da suka fita jihadi. Dan haka ya kamata musulmi su kula ko yaushe suka hadu, yawanci irin wannan yana faruwa irin haduwar kungiyoyin musulmi, an hadu za a yi wani aiki domin taimakon addinin Allah, domin taimakon al'umar musulmi, sai kaga shedan ya shigo dan ya kawo sabani tsakani, sai shedan ya shigo dan ya kawo sabani tsakani. To yayin ai kokari ai maganin wannan sabanin ta hanyar gudan abubuwa, gudu daga abubuwan da suke kawo sabani shine wato annamimanci da kyashi da kiyayya da kananan maganganu rutsu-rutsu ma kamar yadda Hausawa suke faɗa, wannan shine yake kawo batanci tsakani. Kuma yayin abinda yake kan babban abu da addu'a kan Allah ya maganin wannan fitinar, kaga ai albarkar alƙawarin Allah zai taimaka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine shi yasa ya nisantar da waɗannan kazaman mutane, wannan kazantar ta mutane daga su kasance tare da musulmi fita a cikin wannan runduna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin yayin da aka fita yaki za a fuskanci karfin kafirci da babu kamar sa a duniya baki daya, da me za a ji da wannan karfin kafircin da za a fuskanta ko da rigimar cikin gida, yau wannan ya zo ya zagi wannan, wannan ya yi ma wancan ba'a, wannan ya tunatar da su wata fitina da za ta afku domin ya tayar da rigima, tsayawa za a yi ta sulhu a maganin wannan ko ku aje a fuskanci wannan gagarumin barazana da musulmi suke fuskantarta. To domin Allah maɗaukakin sarki ya taimaki musulmi, sai musu maganin wannan, irin waɗanda za su kawo wannan fitinar ba su fita ba da ballanta za su kawo ta. To yayin da Allah ya nufi al'umma da nasara, sai ya nisantar da irin wannan ƙazanta daga gare su. Kuma babu yanda wannan abin za ta, babu irin yanda irin wannan taimakon zai zo daga Allah sai an zamanto mu ana gaskiya wajen taimakon addininsa, kuma ana neman ɗaukinsa jalla wa ala, to sai ya kawo albarka ya mana magani irin wannan kazanta. Na'am. Allah jalla wa ala ya faɗa a wannan ayar, yana daɗa wato shushuta annabinsa sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan munafikai. Allah ya ce laqad ibtaghaw alfitnata min qablu, ai haƙiƙa sun nemi fitina da ku min qablu, sun nemi fitina min qablu tun kafin wannan karan lokacin fitar ku yakin Tabuka. Wa qallabu laka al'umur, suka jujjuya maka al'amura hatta jaa al-haqqu, har sai da gaskiya ta zo. Wa zahara amrullah, ko al'amarin Allah shine nasara ga addininsa, sai rinjaye al'amarin Allah yayi rinjaye. Wa hum karimun, alhali suna kin wannan rinjaye na addinin Allah. Wato tunda sun neme ka da fitina ya Rasulullah, domin farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai abinda suka yi kenan, suka nemi su hana mutane shiga addinin musulunci. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce ta majalisun su, in ya zo zai wuce ta majalisun su, sai su kama bakin su, wai jakin sawari yake, dauke jakin ka dauke wannan ka tafi daga wannan hanya. Haka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake ma, duk abinda zai aibata ya kaskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi, har suka ce ma idan muka koma Madina al-a'azzu madwayi zai fitar da al-azallu, wai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun da maganar su ƙarya suke. Duk irin waɗannan yana daga cikin neman fitinar da suke yi. yayin da yakin Badar ya zo, kaga sai al'amari ya bayyana, har lokacin nan gaskiya ta zo, shine Allah ya taimaki annabinsa. Abin da yake cewa zuwan gaskiya shine alƙawarin Allah ya tabbata, wa zahara amrullahi, al'amarin Allah shine nasara addininsa ta bayyana, kai rinjayi alhali ba sa su, don ba sa san nasara annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar. Sun ɗauka fitar da yayi ba zai dawo ba, sai gashi ya dawo yana muayyadan mansura. To wanda wannan abin ya sa ba sa suka ki, to kamar yanda suka nemi fitina a wancan lokacin, a wannan karan ma haka idan suka nema gaskiya za ta bayyana al'amarin Allah ya rinjaye. Haka dalika lokacin yakin Uhud, an fita mutum 300 suka zabtare ƴan Bani Salima tare da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, cikin dubun da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam 300 sai suka zabtare suka koma, wanda wannan 300 din ta sanya dalilin komawarsu gab da za a yi safiyar da za a fara yakin Uhud. Basu koma ba tun ranar Juma'a, ana yi gobe za a yi tun ana cikin Madina. Sai da aka fito, aka je aka kwana a hanya, aka fita lokacin da za a yi yaki, gab da za a je inda za a tara, 300 suka koma. Domin me? Domin su kawo raunin gwiwa ga sauran 700 ɗin da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan har waɗansu guda biyu, ta'ifatani idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala, ta'ifa guda biyu sune Banu Salima, har suka so su kare su ma su bi su, yayinda suka ga wannan, amma sai Allah ya tabbatar da imaninsu. Duk wani daga cikin laqadibi taghawul fitnata min qabl, irin abubuwa da suka yi na makida ga musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai sun yi da hatta ja alhaqu, gaskiya ta zo daga Allah, wa zahara amrullah, al'amarin Allah ya rinjaye, wa hum karihun, to haka sunnar Allah take tare da munafikai fi kulli zamanin wa makan. Na'am.
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
الله يشي ومنهم من يقول ذلي ولا تبتني. وانا نساء ايدك تكين يدع واتو أبو بوان ديساء كتيم وانا سورة الفاضحة ميكون يتاوى dan ta rinka fadar irin abu, ta rinka tona musu asiri. Allah ya ce wa minhum, daga cikin su, su waɗannan munafikai, man yaqulu, akwai wanda yake cewa idan li, kai min izini na zauna kada na fita jihadi, wala taftinni, kada ka afkar da ni cikin fitina. Ala fil fitnati saqatu, ku tattaro hankalinku ku ji, fil fitnati saqatu, ai sun a cikin fitina suka riga suka fada, sun dumulmiye a cikin fitina. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, kuma lalle wutar jahannama mai kewayewa ce ga kafirai. Wato daga cikin su akwai wanda yake cewa ya rasulullah, kai mun uzuri, kada ka sa ni a cikin fitina. An ce wannan ana magana da waɗanda daga cikin munafikan ne suka zo suka ce fitar mu ai fitina ce, domin idan muka fita za mu tozarta ƴaƴanmu, za mu tozarta iyalanmu, za mu bar dukiyarmu ta lalace. Kuma Allah ya ce kada ku bar dukiyarku ta lalace, kuma ya ce ku kula da iyalanku, kula da ƴaƴanku, yaya za a yi, waye zai kula? In muka yi haka ai fitina ce. Suna ganin waye bin Allah suke a rashin fitar. Wani kuma daga cikinsu, kamar yadda ya zo a cikin riwaya, a ruwaito cewa Al-Jidd bin Qais ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka tambaya ka ji. In ka tambayi dangina ga Banu Salima, sun san ni mutum ne ba ni da haƙuri kan shanun mata. To kuma ga matan Romawa kyawawa, ƴaƴan jajaye, Banul Asfar ƴaƴan jajaye, ba zan yi haƙuri ba in na gansu. Saboda haka kada ka sa ni a cikin fitina, na je na fitinu da addini, a je garin neman lada, kuma a je ana sabo, don haka kai min izini na zauna. To shine sai Allah ya ce ala fil fitnati sasatu, a cikin fitina suka fada. Kaga wannan shine gayar rashin ƙarya, gayar rashin gaskiya. Wato duk saboda rashin imaninsu da Allah, gani suke yi fa annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana ba wani bane illa shugaban duniya. Saboda haka yanda ake ma shugaban duniya ƙarya, da irin yanda ƴan siyasa suke daɗin baki wajen shugaban duniya, haka za su yi masa. Ba sa imani cewa da Allah masanin fake da bayyane suke mu'amala. Domin ba su yadda da Allah ba su yadda kan cewa Allah yana ganin su ba, yana jin abin da suke faɗa, yana hangen zuciyarsu. in ma sun yadda sun take wannan sanin to Allah madaukakin sarki sai ya ce yanzu ne suka fada cikin fitina domin wace fitina ce ta fi irin mutum ka san cewa abinda kake fada a cikin zuciyarka ƙarya kake yi sannan kuma Allah ya kyale ka da ƙaryarka wato kenan Allah madaukakin sarki ya ce kai wannan kazanta ne a kyale ka cikin kazantarka Allah ya kiyashe mu Allah ya ce jahannam ita ce mai kewayewa da kafirai shi wannan Jibd bin Qais dinnan yana da kisa kamar yadda Ibn Kathir ya kawo ta a cikin ya kawo hadisin Banu Salima da suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man sayyidukum ya bani Salima wane ne shugabanku ya ku bani Salima suka ce Al Jibd bin Qais ala anna nubakhiluhu amma muna danganta shi zuwa ga rowa muna danganta shi zuwa ga rowa marowaci ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ayyu da'in adwa min al-bukhl wace cuta ce tafi cutar a rowa a rashin wato amuni walakin sayyidukum al-fata al-ja'd al-abyad Bishr ibn al-Bara ibn Ma'ruf yace shugabanku shine Bishr ibn al-Bara ibn Ma'ruf dan daga dan dan shugaban su ne al-Bara ibn Ma'ruf yace shine shugaban su saboda haka bai cancanci bayan munafunci kuma gashi da ruwa dama zaka samu a duk wanda yake zuciyarsa Allah bai sanya mata hasken imani ba to kuma dabi'unsa duk za su zamanto miyagun dabi'u daga cikin miyagun ɗabi'un dan adam shine rowa wani yana daga cikin rowar yaki ba mu Allah imani rowar ce ta sa yaki ba mu Allah imanin da ya tambaya daga gare shi ba wani abu ne Allah ya nema ka gaskata shi ka imani shi akan ni'imar da yake maka na'am tusibka hasanatun tasu'uhum idan kyakkyawa ta same ka ya rasulullah tasu'uhum sai ta mu sai wannan kyakkyawa da ta same ka sai ta mugusta sai ta munana a gare su wato sai su ji abun ba dadi wa in tusibka musibatun idan kuma musiba ta same ka yaqulu qad akhadna amrana sai su ce ai dama mun yi shirin al'amarin mu min qablu tun kafin afkuwar wannan musiba wa yatawallaw wa hum farihun sujuya baya suna masu alfahari kullan yusibana illa ma kataballahu lana Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu babu abin da yake samun mu sai abin da Allah ya kaddara mana ya rubuta mana akan wato a cikin kaddar abin da ya kaddara mana shine wato da kitabatul qadr kenan huwa maulana Allah shine majibincin mu shine mai taimakon mu shine masoyin mu wa ala Allah falyatawakkal almu'minun saboda haka mu'minai su dogara ga Allah shi kadai wato yana Allah ya faɗi adawar munafikai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai cewa idan wani kyakkyawa ya same su shine sun samu nasara akan abokan gaba sun dawo sun kubuta sun je yaki sun dawo salimi na ghanimi tasu'uhum to ba sa son wannan duk wani abu da zai nuna musulunci ya rabauta ya sami izza ba sa son wannan wannan sai ya bakanta musu wa in tusibka musibatun idan ko musiba ce ta same ka shine jarabawa domin musiba shine abin da zai samu mutun na sharri wanda yake babu wanda zai tsira daga wannan hatta kafiran su ma ba sa rabuwa da musiba ta abu a gare su wato idan musiba ta same su idan musiba ba ta same su sai su ce kad akhadna amrana ai mun yi tanadin al'amarin wato sai su rinka ganin kamar wato wa a tunanin da suka yi na kan cewar wannan abin an fita ai ba za a samu nasara ba ai kaza al'amarin alƙawarin da ake mana ma duk rudu ne saboda haka kada ku fita idan kuka fita shine za ku samu ba za ku samu za ku tsira daga halaka to wannan tunanin da ra'ayin da suke yi da tadbirin da suke yi sai su rinka ganin ai shine ya sanya su wannan musiba ba ta faru da su ba da ba dan mun yi sai su rinka ganin da ba dan sun yi wannan tunanin ba sun duba waɗanda yake ku su suke suna da imani su ba sa duba awaqibul umur ba sa duba karshen al'amura mu kuma muna da zurfin tunani muna duba karshen al'amura duba karshen al'amuran nan shine yasa da muke wannan tunanin yasa muka tsira sai su juya baya suna alfahari da kanci suna alfahari da abin da suka yi na wato tadbirin su da makida su wato mutun yana ganin karfin sa shine zai hana shi musiba ta same shi ko dabarar sa ita za ta hana shi musiba ta same shi shi yasa sai Allah yayin raddi yace lan yusibana illa ma katabullahu lana babu abin da yake samun mu sai abin da Allah ya rubuta mana na kaddara in alkhairin ne Allah ne ya rubuta mana in sharrin ne Allah ne ya rubuta mana tsumunmu da dabaranmu da karfinmu ba zai hana abin da Allah ya rubuta ya same mu ba tabbatar da imani da kaddara ta mu'mine kuma Allah nan da ya rubuta mana huwa maulana shine majibincin mu ai sawa'un ya bamu in ya bamu alkhairi to wannan mu godiya a gare shi idan ya bamu sabanin haka in wani idan kuma sabanin haka ya same mu mu yi hakuri wanda wannan hakurin alkhairi ne a gare mu dan zai bamu lada kuma akwai hikima a cikin yayin da ya kawo mana wannan saboda haka shine ma'anar huwa maulana ai wato ko nan ko can muna nan tare da Allah dan haka sai Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah akan fuskantar munafikai da irin wannan da adawarsu wato shine zai musu maganin adawar makiya na cikin gida wanda suke musu irin wannan abin domin ba wato babu abin da yake da ciwo irin wanda mutum zai kirikiri ya zai fito kirikiri ya nuna maka adawa yayin da alkhairi ya same ka maimakon ya tsaya ka murna shi kuma lokacin nan kamar an masa mutuwa yayin da sharri ya same ka kuwa shi kuma lokacin nan yake tinkaho yake alfahari yake samun daman da zai yi maka dariyar keta wannan akwai bakin ciki to sai Allah ya ce mu'minai su dogara ga Allah wajen ya musu maganin sharrin waɗannan munafikai to sannan kuma wannan shine abin da zuciyar mu'mini za ta samu sai da Allah ya musu wannan to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce ga kuma abin da za su mayar da martani ga waɗannan maƙiyar nasu Allah ya ce kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayi ka ce musu ya rasulullah shin kuna sauraro gare mu ne kuna sauraro da mu ne face ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu shine me ɗayan abubuwa guda biyu ko dai nasara da ganima ko kuma mutuwa da shahada ko wannan su kuma husna ce alhusnayi mafi kyawu shin kuna sauraron wani abu ne gare mu in banda abubuwa guda biyu mafi kyawu sune wato ba ma masu kyau ba su suka fi kyau shine nasara da ganima da ɗaukaka da kyakkyawan ambato da fifiko a bayan ƙasa da izza ga addinin musulunci da musulmi ko kuma a kashe mu ni shahada mu samu matsayi wanda zai riskar da mu da annabawa da siddiƙai ya zamanto babu abin da mutum yake nema a duniya wanda zai neme shi bayan ya mutu ya shiga aljanna ya ga karama ba wanda zai so ya dawo duniya bayan ya ga karama aljanna sai shahid wanda aka kashe shi fi sabilillah domin ya dawo a sake kashe shi fi sabilillah saboda abin da Allah ya nuna masa na matsayin wanda ya shahada saboda haka husna ce mafi kyawu ce wa nahnu natarabbasu bikum mu kuwa abinda muke saurara da ku an yusibakumullahu bi'azabin min indihi Allah ya same ku ya sauko muku da azaba min indihi daga gare shi aw bi aidina ko a hannunmu shine ya sallata mu akan mu mu karkashe ku mu zartar da haddin zindiƙanci akan ku fatarabbasu da aka ku saurara inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna tare da ku muna nan masu sauraro tarihi ya nuna mana sun saurara mu'minai ma sun saurara me wane ne akibar kyakkyawa ta tabbata a gare shi musulmi su kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da Allah ya tona asirinsu duk aka san su in sun mutu ba a yi musu in sun mutu mutanen kirki su irin su da suka san su ba sai musu sallah sai a kyale su annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da Allah ya tona asirinsa gabaki daya aka kaurace musu aka tabbatar da kan cewa su kazanta ne na'am
qul anfiqu ta'an aw tawallan taqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin wa ma mana'ahum an تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا كأموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
الله تعالى يقول أنفقوا طوعا أو كرها كتنمس يا رسول الله ku ciyar da dukiyar ku tsawan kuna masu biyayya aukar han ko kuna ko bisa tilas lan yutaqabbala minkum ba za a karbe ta daga gare ku ba da dai innakum kuntum qauman fasiqin lalle ku kun kasance mutane waɗanda suke fasikai masu fita daga da'ar Allah wato in ma sun batar in ma sun zo sun kawo kudin in ma sun zo sun kawo dukiyar domin taimakon addinin Allah daga in sun kawo tsawan suna masu biyayya bayan kuma wanda yake da wuya ne su yi haka ko ma bisa tilas ba yadda za su yi ne suka zo su kawo Allah ba zai karba ba wato sawa'un sun yi da biyayya ko da rashin biyayya Allah ba zai karba ba domin su sun kasance fasikai wato masu fita daga cikin imani domin al-fusuq anan wajen yana nufin fita daga cikin imani na gaskiya Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba abin da ya hana su da a karbi wato ciyarwarsu daga gare su illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi face sun kafirta da Allah sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya'tuna as-salata kuma ba sa zuwa masalla illa wa hum kusala face suna masu kasala masu nauyin jiki babu karsashi wala yunfiquna illa wa hum karihun kuma ba sa ciyar da dukiyarsu face bisa tilas sai suna kin su taimaki suna kin su ciyar da dukiyar idan sun yi in an ce su bayar sai suna bayarwa suna masu kin haka suna masu gori bayan sun ciyar wato dalilin da Allah ya sa yake karban aikinsu shine wannan cewar ba sa imani na ba su yarda da Allah da ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun ce sun yi imani dalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun domin su sun ce sun yi imani sannan suka kafirta daga bayan wannan sun yi imani dan ko ya zamanto kowa abin da yake yi kenan dan kasa zamanto saniyar ware domin su aminta a zahiri amma sannan suka kafirta daga zuciyarsu in sun koma wajen ƴan uwansu su ce ai mun faɗa ne kawai domin a san a ce domin mu ma a ce mun bumbuga ya baki daya amma hakikanin gaskiya ba su yi imani ba to Allah ya tona asirinsu kun ga yadda Allah yake tona asirin waɗanda suke tsammanin za su yaudara Allah jalla wa ala Allah ya karanta wannan ayar Allah ya bayyana wannan ayar kowa ya sani cewa ba su yi sun kafirta da Allah sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sa zuwa masalla face suna masu rauni wato masu kasala wannan alamar su ce Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tilka salatul munafiq kun ga sallar munafiki zai zauna hasse hatta idza tawarat hasse rana tukuna wato kadat tawarat bil ghurub tana neman ta fadi sannan sai ya tashi ya mata kwarcan kuciya dan abinda wato yayi sallar baya tuna Allah sai kadan a ciki sujadar ba zai ci ruku'un ba zai cika shi ba sujadar ba zai cika ta ba domin ya nuna cewa ba son yin sallar yake ba domin bai yi imani da ita ba yana ganin ba ta amfane shi ba yana yi ne dan kawai mutane su gani wannan shine halin munafiki sannan baya batar da dukiyar da aka ce ya batar face yana ki yayin da muminai suke bada dukiyarsu wannan sadaka kun san alama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadaqatu burhan sadaka wato hujja ce ta cewa mutum yayi imani na gaskiya don mutum ba zai bada kudin sa ba wanda yake so sai idan ya yarda cewa zai samu abin da yafi wannan kudin da ya bayar to da haka zai bayar da karfashi da nishadi amma wanda yake shi bai yarda ba in aka ce ya bayar ne dan dai kawai ba yarda zai an sa shi a kwana to kun ce dai to haka zaka ga yana yi saboda shi bai yarda da wannan ladan ba da ake samu don bai imanin ba bai da akwai lahira ba mumini ko yayin da yake bayarwa da karfashi da nishadi dan ya san zai samu a can ya san zai amfane shi tun a kwanciyar kabari domin ya yi imani to bambancin munafiki da mumini kenan sannan Allah ta'ala yace ma manzansa sallallahu alaihi wasallam wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyinsu su kayatar da kai haka zalika kada ƴaƴansu yawan ƴaƴansu ya kayatar da kai innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana so kadai ya azabtar da su da dukiyoyin da ƴaƴan ne fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum kuma rayukansu su fita wato su mutu kenan wahum kafirun alhali suna kafirai wato kada dukiyarsu da tinkahunsu da dukiya kamar kada ku dauka cewa wannan ni'ima ce da Allah ya ba su har ta kayatar da ku haka yawan ƴaƴa kada wannan ya rude ku dauka ni'ima ce Allah ya musu ku dauka dan saboda wato gashi suna kafirce ma Allah amma Allah ya musu ni'ima kada wannan ya tsore muku ido kada duniyar da suke ciki ta tsone muku ido domin Allah ya yi wannan ne da wata hikima Allah yana nufin ya musu azaba da wannan dukiyar a rayuwar duniya mecece azabar da Allah madaukakin sarki zai musu da dukiyar zai musu azaba da dukiyar da zai hana su fitar da haƙƙin Allah a ciki su taskance ta su kibatar da ita domin taimakon addinin Allah domin ranar alkiyama ai musu azaba da ita saboda haka dukiya ce da ta zamanto sababin tabewar su ƴaƴan su ma Allah ya ba su domin ya musu azaba a rayuwar duniya shine ya sanya su marasa albarka wanda la Allah kaskancinsu da wulakancinsu a hannunsu zai zo sannan har su mutu ba su tuba ba domin wannan dukiyar da ƴaƴan za su ruɗe su har su rinka ganin da ba dan abin da suke yi ba daidai bane da Allah bai ba su yawan dukiya ba bai ba su yawan ƴaƴa ba kaga su daɗa ƙara kutsawa cikin bata su rinka ganin dukiyar da suke samu da ƴaƴan da suke samu alama ce cewa Allah ya yarda da su wanda yake wannan shine ruɗu shine bata Allah ya kiyaye mu har ya zamanto sun mutu suna kafirai ba su tuba ba domin wani lokaci ita kanta musiba tana sanya mutum ya yi tunanin cewa ya kamata watakila Allah yana so ya saita shi ne sai ya binciki kansa wanda wannan binciken kan zai sanya zuciyarsa ta bude har ya samu muwafaka ya zuwa ga tuba amma yayin da zuciyar ta kekashe ya shude a cikin bata har yana ganin ibtila yana ganin ni'imar ma da istidrajin da Allah ya masa ni'ima ce a gare shi ya kasa ganewa cewa sakin talala ne Allah ya masa sai wannan zai sanya shi zuciya take kashe ba zai samu muwafaqar tuba ba har ya mutu a cikin kafirci Allah ya kiyaye mu da tadewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأحواء والأدواء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين